Kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kowace yaushe akan voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Amina Buhari Auna daga Washington DC da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Nan gaba kadan za mu bude muku layin mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Amma kasancewar yau ranar mata, wato ranar yara mata ta duniya, za mu so mu ji irin ra'ayinku akan wannan rana. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar karawa, wato plus, kafin a jero lambar. Kafin mu kai ga yin haka, bari mu ji yadda duniyar ta wuni. Amina, ya duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga kasar Turkiya da ta dauki matakin samar da zaman lafiya a harharen da ta kai arewa maso gabashin Syria. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya bayyana damuwar tsaro da Turkiya ke da shi akan mayakan Kurdawa na Syria, amma ya yi gargadin cewa kai harhare zai iya dawo da hannun agogo baya akan nasarar da aka cimma kan kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Stoltenberg ya yi magana a wajen taron manema labarai a Istanbul tare da ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu, inda Cavusoglu ya ce Turkiya na tsammanin haɗin kai daga kungiyar NATO kan barazanar da take fuskanta. Turkiya ta bayar da rahoton farko kan rasa sojojin da ta yi a cikin kwanaki uku da take kai hari Syria. Ma'aikatar tsaro ta ce wasu sojoji uku sun samu rauni ba tare da bayar da cikakken bayani ba. Haka kuma an bayar da rahoton mutuwar fararen hula, amma akwai wahalar tabbatar da yawan mutane da suka mutu. Prime Minister kasar Habasha Abi Ahmed Ali ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekarar da ake kira Nobel Peace Prize saboda kokarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar kasarsa Eritrea. Beatrice Anderson, da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel wanda shine ke bayar da wannan kyauta, ya ce an zabi Abi ne saboda jajircewa da yayi wajen kawo ƙarshen rikici tsakanin kasarsa da Eritrea cikin 'yan watanni bayan da ya hau mulki a shekarar 2018. Babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yaba da wannan zaben da kwamitin yayi. Kwamitin lambar yabo ta Nobel da ke Norway ya bayyana cewa Abi cikin kwanaki 100 da zama Prime Minister ya dage da daddiyar dokar ta baci da aka saka, ya kuma yi wa dubban fursunonin siyasa afuwa tare da kawar da duk wani kalubale da aka saka kan yada labaru, ya kuma baiwa kungiyoyin adawa da aka haramta a baya 'yancin su, ya kuma kore shugabannin sojoji da farar hula da ake yi wa zargin cin hanci da rashawa, tare da karawa mata karfin gwiwar adama da su a fagen siyasar Habasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kyakkyawan fata a daidai lokacin da Amurka da China ke shirin komawa kan teburin tattaunawa kan cinikayya a yau Juma'a, yayin da ake sa ran cimma wata yarjejeniya da za ta kara haraji. A wani sako da ya aika yau Juma'a ta kafar Twitter na cewa abubuwa masu kyau na faruwa a wajen tattaunawar cinikayya da China. Na ji alamun nasara ba kamar tattaunawar da aka yi a baya ba. Zan haɗu da mataimakin Premier a yau. An shirya yau Juma'a shugaban ƙasar zai haɗu da mataimakin Premier China Liu He a ofishinsa na Oval. Ƙungiyar da aka sani da fafutukar kare muhalli da aka fi sani shi da Friday for Future yanzu haka ta yadu har zuwa Najeriya, inda wata yarinya 'yar shekaru 16 Faithwins Iwo ke jagoranta. Wannan shiri dai ya faro ne daga wata matashiya 'yar kasar Sweden, Greta Thunberg, wanda yanzu haka miliyoyin yara 'yan makaranta a faɗin duniya ke cikin shirin, waɗanda ke neman a ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan matsalar ɗumamar yanayi. Faithwins Iwo, mai shekara 16, 'yar rajin kare muhalli wadda ake kwatantawa da Greta Thunberg ɗin Najeriya, tana son Najeriya ta bayar da gudunmuwa wajen yaƙi da sauyin yanayi. Domin cimma burinta, ta fara dasa bishiyoyi a yankin makarantarta da kuma unguwarta. Wato, tana kuma ɗaukar ledoji tana sake sarrafa su wajen samar da ledan rufa gashi. A 'yan kwanakin nan, ɗaruruwan yara 'yan makaranta a Najeriya sun shiga burin zuwa makaranta da ɗalibai suka yi a faɗin duniya da aka fi sani da Friday for Future.
Madalla, Amina Buhari Aure kenan da labaran duniya. To yanzu kuma bari mu tsindima cikin taskar rahotannin namu. Kasancewar yau ranar mata, yara mata ta duniya, kusan kowace ƙasa tana yin wannan biki, inda a Najeriya ma a yau yara mata 'yan makaranta ne a Abuja suka yi tattaki na musamman, kuma suke fata gwamnati za ta yi wa marasa gatan cikinsu gatar ɗanɗana gishirin ilimi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan 'yan mata sun yi dafifi a dandalin na Eagle Square a sanyin safiyar yau Juma'a 11 ga watan Oktoba, wanda ya zama rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a tuna da su kuma a jikokinsu. Amina Mustapha Makinta tana cikin 'ya'yan mata da suka yi wannan biki a yau, inda ta bayyana burinsu.
Mun fito ne saboda mu yi murnan wannan rana na mata. Muna so tsora yara mata waɗanda ba su makaranta a fito da su, a shigo da su makaranta kyauta, daga primary zuwa secondary zuwa har ma dai jami'a a Najeriya.
A cikin abubuwan da 'yan mata suka nema shine duk 'yar mace a Najeriya ta samu ilimin sana'o'i domin dogaro da kanta bayan ta kammala karatun. Wani abu da ministar ma'aikatar mata Dame Pauline Talen ta ce gwamnati na ɗaukan mataki.
Shugaban ƙasa yana roƙon duk iyaye, ni kuma ina ƙara murya da roƙon duk iyaye a wannan babban rana a tabbatar 'yar mace ta je makaranta. 'Yar mace an daina tilasa 'yar mace ta je aure a shekarun da bata kai ba. Bai kamata mace a tilasa ta a aure bayan bata gama makaranta ba, saboda haka muna kuka ne yaran suna cewa suna so a bar 'ya mace ta gama makaranta primary zuwa senior secondary school kafin a yi maganan aure, saboda haka at least 'ya mace ta kai shekaru kusan 18 ko 19 kafin a yi maganan aure. In so samu a bar 'ya mace ta gama makaranta bayan shekaru 20, lokacin jiki ya yi kwari, ya yi ƙarfi, ta san zafin kanta, ta san yancinta ta zama uwa da kuma mace na gari.
Kai matakan da za ku ɗauka ne akan iyayen da hayyansu ba sa yadda 'ya'yansu su yi makaranta, musamman 'ya'ya mata?
Kwarai, akwai matakai daban-daban, amma ba ma so mu tilasa. Muna yanzu muna bi ne da lallaba da roko da babban murya. Muna roko ne domin duniya ta canza. Bai kamata iyaye su aje yara a gida ko kuma su ce 'ya mace aikin ta ne ta yi shara, ta yi aiki, ta yi girki, ta zauna cikin gida. An wuce wannan. Idan kwa kai 'ya mace makaranta, kana ilimantar da iyali da duniya gaba daya, kuma kana son ƙasa ta samu cin gaba. To muna son Najeriya ta samu cin gaba, amma ba za ta samu cin gaba ba in dai ba tabbatar 'ya mace ta je makaranta ba. Ilimin 'ya mace shine cin gaban ƙasar Najeriya, shine kuma cin gaban kowane iyali. Allah ya taba zuciyar iyayen Najeriya gaba daya, musamman iyayenmu na Arewa.
Sun nemi a kai su makaranta kyauta. Kina ganin za ku iya taimakawa idan musu da wannan buri nasu?
Kwarai, gwamnati ta riga ta tsara da wannan. Ba ma kai ta kai 'ya'ya makaranta kyauta kadai ba. Gwamnati ta canza ta a ƙarƙashin mulkin President Buhari, an shirya ana bada abinci kyauta, kuma za a ƙara yi domin yara su samu shakakken lafiya in sun ci abinci lafiyayye. Domin ba abinci ba za su maji koyarwa ba, saboda haka ana neman hanyoyi daban-daban da za a tabbatar ilimi ya zama tilas wa kowane ya mace.
Ministar ma'aikatar mata a Najeriya, Dan Pauline Talen kenan, da bayanin matakan da gwamnati za ta dauka wajen ilmantar da 'ya'ya mata a Najeriya.
So sing a song for women everywhere. Let it ring around the world and never, never cease. So sing a song for women everywhere. Equality, development and peace.
Madina Dauda, Sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.
Allah ya sa haƙa ya kai ga cimma ruwa. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu dai akan wannan bikin ranar yara mata ta duniya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi tir da alwadarai da cin zarafi da ake yi wa 'yan mata a makarantu ta fuskar samun gurbin shiga jami'o'i ko kuma cin jarabawa a manyan makarantu da ƙanana. Shugaban ya yi wannan bayani ne a rubutaccen bayani da kakakinsa Malam Garba Shehu ya rattaba hannu a kai. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
A daidai lokacin da kafashen duniya ke yin bukin ranar 'ya mace ta duniya domin duba makomar ilimi da ci gaban 'yan mata a duniya baki daya, shugaba Muhammadu Buhari ya fito fili ya yi kira da a fito da dokoki masu karfin gaske da za su hukunta duk waɗanda aka samu da laifin musgunawa ko cin zarafin 'ya mace. Sanarwar da Malam Garba Shehu ya rattaba hannu a madadin shugaba Muhammadu Buhari ya ce abun alfahari ne cewa 'yan jaridu sun bankaɗo wata badaƙalar da ta shafi ciwo mata zarafi ta amfani da damar da malamai na jami'o'i suke da wurin ko su ba su maki ko kuma su ba su gurbin shiga karatu ya sanya duniya gaba ɗaya an hankalto akan cewa lokaci yayi da iyaye za su daina boye abubuwa na cin zarafi da ake yi wa 'ya'yansu, su fito su haɗa ƙarfi da jami'an tsaro domin a yaƙi irin wannan matsala da take zama ruwan dare a manyan makarantu da ma ƙanana game da shafar mata a Najeriya baki ɗaya. Na hira da Malam Garba Shehu ɗin kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin ƙarin haske dangane da wannan sanarwa da ya rattaba wa hannu a madadin shugaba Muhammadu Buhari, inda yake cewa
abubuwa ne da sun daɗe suna damun al'umma a ƙasa ba magana ake yi ba. Waɗanda aka ci zarafi da su da iyalansu sai su yi shiru don kunyar a fito a ce ma wannan abu ya faru. Ya zama ga shi wasu 'yan jarida sun je sun yi bincike a ƙarƙashin ƙasa suka tono wannan abu jami'ar Lagos, inda malamai ke buƙatar lalata da 'yan makaranta 'yan mata kaf ko a ba su maki na gari ko kuma amma ba su takardar izinin shiga jami'a. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana kira da lalle a kai kwararan matakai dokoki masu ƙarfi don maganin wannan matsala da dama an daɗe ana tare da ita kuma ana kokoye ta, wanda ita kuma har ta sun satar mutane dinnan dauke su a fuddar su ƙasar waje ko kuma cin zarafi na mata ma gabaki ɗaya domin a kare haƙƙinsu kamar yadda doka ta ce.
Kamar a matsayin shi na shugaban ƙasa wanda haƙƙin dokoki da abubuwa da dama ƙarƙashin su suke,
to yanzu dai ai kaga ya bada umarni cewa majalisar ƙasa da ta tono wannan doka da ake so a yi don kare haƙƙi na mata don kuma zafafa mataki ko hukunci akan waɗanda suka ci musu zarafi ya ce yana goyon baya. Kasan wannan doka shekara uku da suka wuce aka gabatar da shi a gaban majalisa, amma a lokacin 'yan majalisa saboda 'yan hamayya da gwamnati da ke mulki ƙarfi da suke da shi a wancan lokaci suka daƙile wannan samun ci gaba akan kafa wannan doka. Yanzu an sake dawo da wannan doka, fatan mu shi ne a yi doka wadda ta amince da tsarin mulki ba ta saba da tsarin mulki ba. Shi kuma shugaban Muhammadu Buhari yana ba da tabbaci cewa idan dai aka yi doka da aka gabatar a gabansa da ba ta saba da tsarin mulki ba na zafafa hukunci akan cin zarafin mata zai rattaba hannunsa a kai don ya zama doka.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da nayi da shi a Abuja bisa ga goyon baya da shugaba Muhammadu Buhari ya bada na cewa a fito da dokoki masu ƙarfi da za su kare 'ya mace daga cin zarafi ko musgunawa ko wulaƙanta su da ake yi a makarantu ko a wurin mu'amala ta yau da kullum. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Kwa gaida Umar Faruk Musa. Masu sauraro kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, Yau ma za mu bude muku layinmu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku. Amma kuma kasancewar yau ranar yara mata ta duniya, za mu so ku bayyana mana ra'ayoyinku game da wannan rana. Lambar da za ku kira kamar kullun ita ce 1-202-205-2655. Amma kafin nan ga wata waka bisa faifai don shakatawarku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Da alamu mun samu kiran mu ta farko daga Kaduna a birnin Zaria. Wake kan layi daga Zaria?
Sunana Usman Tanimu, mai radio da TV Babban Dodo Zaria tarayyar Najeriya.
To, muna sauraron ka.
To, yau a ra'ayi na shine a bisa kan mazaunan mu kasar mu Najeriya. To, abinda nake kira ga ƴan uwa duka, musamman budget din da shugaban kasa yayi
haka,
mai ma abin fatan alheri ba cece ku ce ba, har kullun idan al'amari ya bijo irin waɗannan abubuwa da ƴan majalisun mu na dokoki da na sanatoci, to Allah ya fada kai a cikin gaba, musamman halin tsaro da muke faman tangaddan shi a tarayyar mu na Najeriya, kuma a ƙarfafa manoma. An rufe boda kowa na ta cece ku ce masu suka suna suka, wannan alheri ne a na tunani na zai sa ƴan ƙasa su zabura a haɗa hannu da ƙarfe a cicito wannan ƙasa ta mu Najeriya. Ba wanda zai zo gyara mana wannan ƙasa ta mu ne, ba wanda zai zo ga waje gyara maka gidanka, kai kana tsaune. Abinda duk aka yi to a fuskanci abin a yi ma abin fatan alheri, to sai ka ga ƙasa ta zanna lafiya, musamman har da muka tsinci kanmu a cikin yanzu ga lalura da tattalin arzikin ƙasa. Wassalamu alaikum. Allah ya sa wannan shawara da bada ta amfana.
To, mun gode sosai Malam Usman Tanimu. Yanzu kuma bari mu ruga jihar Niger. Wake kan layi a jihar Niger?
Ibrahim mai wanke hula a garin Mai Gode a Kimba.
To, mana Ibrahim, yau Juma'a, ra'ayinka na kanka kuma kasancewar yau ranar yara mata ta duniya, za mu so mu ji ra'ayinka game da wannan rana.
To, masha Allah, na farko dai ina tama ɗan uwanmu Murtala da garin Kaduna bisa ga samun karuwa da ita ta namiji.
To, Allah ya raya.
Amin, amin. Sannan ai su mata dama musamman ma addinin musulunci, irin girma da Allah ya ba su da muhimmanci da kuma haƙƙinsu da aka ce a ba su 100%, dama can Allah ya riga ya ba su
haka.
To, sai da yanayin ainihin fahimtar musulunci ne ba mu ba, koko mun zubar da yanayin tsarin tarbiyyar musulunci ne, to shi ya jawo mana haka, shi yasa suke ganin kamar mai da su baya, amma dama mata su ne gaba-gaba dukkan al'amarin rayuwa.
Malam Ibrahim, mun wayi gari a yau zaka ga ana cin zarafin yara mata, ko a tura su aikata, ko kuma a makaranta a malami ya ci zarafin ɗalibarsa, ko kuma wasu ma su hana su zuwa neman karatu ilimi.
Wallahi wannan ya danganta game da ainihin yanayin rashin shari'a ta Allah da Annabi ne, da hukunci ake na Allah da Annabi, wallahi duk wannan ba za a fuskance shi ba.
To, mun gode sosai Malam Ibrahim. Yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi. Wake kan layi daga jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To na Kafin Madaki, menene ra'ayinka a yau, kuma yau ranar yara mata ne ta duniya, menene ra'ayinka game da wannan rana?
To alhamdulillahi, yana da kyau kula da yara ba wai gwamnati kawai bane za su kula da yara. Yana da kyau masu hannu da shuni da shugabanni da sarakuna da shugabannin al'umma kowa ya kula da yara. Kuma yana da kyau iyaye su iya kokari su ba da tarbiyya ma yaransu. Su ko malaman makaranta da ake kai musu wa'annan yaran, su ma su rike amana, su ji tsoron Allah, su kula da su, kada su zalunce su, kada su cuce su. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode sosai Malam Ayuba. Yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Wake kan layi daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna lafiya?
Lafiya kalau. Wake kan layi?
Kuna magana da babawa mai awo ina je
kata. To menene ra'ayinka yau? Sai dai layin naka kamar yana dan rawa kadan. Mai yiwuwa baka zauna guri ɗaya ba, kun zaka muna jin ka.
Yawa, wato ni ina so na dan ba da gudunmuwa akan maganar makaranta, akan ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta taimaka fi sabilin Allah akan maganar, ya kamata a ce primary school, secondary school a Najeriya a ɗaukake ma iyaye, ya kasance iyaye ba sa hidima akan wannan, ya kamata a taimaka musu. Domin ina ganin cewa in har aka ce muke yara sun wannan ilimi, ina ganin cewa za a samu sauƙin abubuwan da yake faruwa.
To menene ra'ayinka na kanka baya ga wannan ra'ayi? Wannan ra'ayi akan ranar yara mata kenan.
Okay, wato ina kira ga shugaban kasa, kamar kiran da yayi a kan ƴan majalisun su yi kokari su kawo doka. Yana da kyau haka. Yi kokari su kawo dokan da za a sa hannu ya kasance duk wata yarinya ko wata haka da aka yi mata wani cin zarafi. To a gaskiya fi sabilillahi yana da kyau a ɗauki mataki a kan shi. A kan wancan lokaci da wani ɗan majalisa ya walakanta wata mace. Tun da aka yi wannan har yanzu mu ba mu ji wani labarin ga abin da ya faru ba. Yana da kyau in aka kawo doka ya faro daga manya ɗin zuwa talaka, kar a samu wani ma shafaffe da mai a ce wai wa'in za a basu da ya yi kyau ba.
Mun gode sosai Malam Babawa. Yanzu kuma bari mu je jihar Delta. Wake layi akan daga Delta?
Ajiya Adila, kuna magana da Ibrahim mai sha yawon Sokoto a wuri.
To Malam Ibrahim, menene ra'ayinka a yau?
Na yi wurin ciki da wannan rana ta yara matasa.
Yara mata dai ko?
Mata magana, ina goyon bayan shugaban Muhammadu Buhari akan magana da ya yi. Da kula da ɗalibai.
Haka.
Ba ma ɗalibai ba, har ƴaƴa mata gaba ɗaya, kowa ne da kowa, ɗana kowa ne.
Sosai.
Ya kamata malamai da mu kankanmu iyayen yara mu dinga kula da yaranmu akan irin shigar da suke.
Muna jin ka.
Muna ji na.
Muna ji Malam Ibrahim.
Don haka wannan rana ce irin tamu ta farin ɗan uwayen ƴaƴa mata.
To mun gode
sosai.
Godiya muke Malam Ibrahim, kuma da kiran wannan kira daga jihar Delta da Ibrahim yayi, za mu rufe layin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu bude muku layin mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa karfe 5 saura minti 6 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafan matan ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna gabda samun tikitin halartar gasan da za a gudanar na ƙwallon ƙafan mata a Tokyo. Sannan kuma matasan ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ƴan ƙasar shekaru 17 a halin yanzu dai suna ƙasar Brazil domin fara gasar sada zumunci da waɗansu ƙasashe daban-daban, a yayin da za su halarci gasan Olympic da za a gudanar a ƙasar ta Brazil. Wannan ne yasa na tambayi Coach Sulemani ko matasan maza da matan za su tabuka wani abin ku zo mu gani kuwa?
Malam Awa Garba, abin da zan iya cewa maka a wasan da mata suka buga kungiyar matan ƙwallon ƙafan Kamaru a ƙasan Congo Democratic, an ci su 2-1, amma wasan da suka buga na farko a gida a Kamaru sun ci biyu da banza, abinda ya ba su dama kenan suka hai zuwa na rukunin ƙarshe wanda za su buga da ƙasan Ivory Coast. To bayan wannan wasan ne, in Allah ya yarda, suka samu suka ci, za su samu ticket na tafiya Olympic a ƙasan Tokyo a 2020. Wannan ne shine muke addu'a Allah ya ba su sa don su samu su wuce wannan wasan. Lailai kam suna kokari a wannan lokacin, amma kuma ba anan aka tsaya ba. Ka san ƴan wasan ƙwallon ƙafa na mata na ƙasan Kamaru, akwai wanda suke professional wanda ba su samu sun samu halattan wannan wasan ba, amma nake gane wasan da za su buga da Ivory Coast, in Allah ya yarda, duk za su samu waɗannan ƴan wasan kaman Abuja Engene da sauransu. Wasa kuma na matasa na maza, ƴan matasa ƴan shekara 17 da za su buga wasan kofin duniya a ƙasan Brazil. Muna ganin in Allah ya yarda, ba za mu ce dai za su ci ba, amma dai za su nemi su yi kokari, don bayan kamun wannan wasan aka buga da za buga a Brazil, sun fara tafiya wani wasan sada zumunci a ƙasan Turkiya wanda suka buga tournament anan, amma ba su yi nasarar wasa ko ɗaya ba. Wasa uku da suka buga duk an ci su wasan, amma yanzu ma suna ƙasan Brazil, suna dai wasan gwaji na jiran wannan wasan kofin duniya. Jiya ma sun buga wasa, Allah ya ba su nasara, sun ci 3-1 har muka samu dan Samuel Eto wanda yake ƙasan Mayoka, shi ma ya buga wasan, ya ci gol guda ɗaya. Nake gani dai abinda dai ake ciki yanzu sun soma preparation, in Allah ya da abu zai kyau.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To, kafin mu karkare shirin, ga Amina da takaitattun labarai.
Kungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga ƙasar Turkiyya da ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya a harharen da ta kai arewa maso gabashin Siriya. Sakatare janar na kungiyar NATO, Jens Stoltenberg, ya bayyana damuwar tsaro da Turkiyya ke da shi akan mayakan Kurdawa na Siriya, amma ya yi gargaɗin cewa kai harhare zai iya dawo da hannun agogo baya akan nasarar da aka cimma kan kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Firaministan ƙasar Habasha, Abiy Ahmed Ali, ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekarar da ake kira Nobel Peace Prize saboda ƙoƙarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar ƙasarsa Eritrea. Berit Reis Anderson, da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel, wanda shi ne ke bayar da wannan kyauta, ya ce an zaɓi abin ne saboda jajircewa da ya yi wajen kawo ƙarshen rikice-rikice tsakanin ƙasarsa da Eritrea cikin 'yan watanni bayan da ya hau mulki a shekarar 2018.
To, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, kuma sai gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin, ciki har da abari yabu ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kuma kuna iya ci gaba da sauraron mu a koda yaushe akan wayoyinku na salula a dandalin voa.com. Za ku iya tafka muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni, sai injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Greg Burns, ni Aisha Mu'azza nake cewa ku kwana lafiya.